This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 da mita 25 da kuma 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dalot da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin, ina kuma tare da Usman Kabara. Bayan labarin duniya, za ku ji abin da ya sa galibi ɗan Najeriya akwai gajen haƙuri. Ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi kuma ta faɗi adadin ma'aikatan da ta ce 'yan Boko Haram sun kashe. Kamar kowace ranar Litinin, Salihu Garba zai gabatar da rashin tayi. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu.
To jama'a, ga cikakkun labaran. Sojojin Najeriya sun jaddada ƙudurinsu na aiki da cikawa game da umarnin shugaba Muhammadu Buhari game da murƙushe 'yan Boko Haram a cikin watanni uku masu zuwa. A yanzu haka dai, rundunar sojan ƙasa ta ƙasar ta bankaɗo babbar cibiyar haɗa bama-baman 'yan Boko Haram tare da kama shugabannin ƙungiyar guda biyu, kamar yadda kakakin sojan ƙasar Kanar Sani Usman Kuka Shekai ya faɗa. Ya ce farmakin ya ba su damar ƙwace mota da kuma sinadaran haɗa bama-bamai da suka haɗa da taki da kuma tukwanen gas. Ya ƙara da cewa wannan ba ƙaramar galaba ba ce, sannan hakan ya nuna irin hazaƙar sojojin Najeriya wajen iyakar ta'addanci da 'yan ta'adda. Ya ce sojojin sun ƙwace ababen fashewa da mahaɗar haɗa bam a hanyar Maiduguri zuwa Bulabulin da kuma Dambuwa, lokacin da rundunar bataliya ta 25 ta farmaki ƙauyukan Sandiya, Kokakowa da kuma Inyileri, inda ke suke duka a jihar Borno. A ƙarshe ya ce duk wannan kami ya faru ne da taimakon ɓangaren leƙen asirin sojin ƙasar ta Najeriya a ƙoƙarin ganin bayan 'yan ta'addar Boko Haram.
Jiya Lahadi, jami'an kiwon lafiya a ƙasar Saliyo suka tabbatar cewa wata mace ta mutu a sakamakon ƙwayar cutar Ebola mako guda bayan an sallame ta daga asibiti. Babban jami'in kiwon lafiya na ƙasar mai suna Brima Carbo ya ce an gano ƙwayar cutar Ebola a gwajin da aka yi wa gawar 'yar shekaru 67 a duniya da ta mutu a wani ƙauye kusa da kan iyakar ƙasar da ƙasar Gini. Mr. Carbo ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa za a gudanar da ƙarin gwaje-gwaje a kan gawar domin tabbatar da kasancewar ƙwayar cutar. Ita ma cibiyar kula da cutar Ebola ta ƙasar Saliyo ta ce tana ci gaba da bin diddigin gano mutanen da suka yi mu'amala da matar kafin mutuwar tata a sakamakon cutar. An sallami macen ne daga asibiti a ranar 24 ga wannan wata na Agusta, tare da yin dakun kwanaki 42 ba tare da labarin ɓullar annobar cutar ba, don ƙasar ta fita daga sauran ƙasashen da ke fama da wannan cuta. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce fiye da mutane 11,300 cutar ta kashe a ƙasashen Saliyo da Gini da kuma Liberia, duk a Afirka ta Yamma. Sannan kuma fiye da sulisi guda na 'yan ƙasashen Afirka ta Yamma ne aka san sun kamu da wannan cuta ta Ebola. Wannan annoba dai ta faro ne a farkon shekara ta 2014.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, shugaban Amurka Barack Obama zai yi balaguro zuwa jihar Alaska da ke arewa maso yammacin Amurka don ganawa da al'ummar garin tare da yin jawabi. Zai yi jawabin ne a taron da Amurka da kuma jami'an ƙasashen ƙetare tare da masana kimiyya da kuma 'yan jihar don tattaunawa a kan maganar canjin yanayi wanda suke fama da shi a yankin Arctic mai yanayin sanyi irin na Alaska. Manufar taron mai lakabin Glacier Conference, kamar yadda Fadar House ta faɗa, shi ne wayar da kan jama'a game da yadda za su ɓullo wa harhawar ɗumamar yanayi da yake shafar yankin mai sanyi. Wannan lamari shine abinda Obama ya maida hankali akai a jawabinsa na mako-mako na fatar shugaban kasa. Ya ce mutanen Alaska na fuskantar barazanar yawaitar wutar daji da zaftarewar gabar teku da yafi kowanne aukuwa a duniya ta yadda ake samun tsawar da ke narkar da kankarar da ke cikin teku.
Wani senator ɗan jam'iyyar Democrat mai suna Jeff McKelly daga mazaɓar jihar Oregon jiya Lahadi ya ayyana goyon bayansa ga yarjejeniyar ƙasashen duniya na hana Iran ƙera makaman nuclear. McKelly shi ne senator na 31 da zai kada ƙuri'arsa a wata mai zuwa game da lamarin don ƙara kusantar da shugaba Barack Obama ga fara aiki da yarjejeniyar. Amurka da wasu gigan ƙasashen duniya guda biyar ne suka kulle wannan yarjejeniya tare da kiran sa idan duniya game da shirin nuclear Iran. Ita kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashen yammacin duniya za su tsage takunkumin kada tattalin arzikin da suka azawa Iran. Majalisar Dokokin Amurka da ta hada da wakilan jam'iyyar adawa ta Republican ne za su kada ƙura a tsakiyar watan Satumba mai kamawa. Har yanzu ba wani ɗan jam'iyyar Republican da ya nuna goyon bayansa ga yarjejeniyar nuclear Iran ɗin da aka ƙulla. Masu hasashen al'amura suna ganin cewa 'yan majalisar wakilai za su yi fatali da yarjejeniya. Labarin duniya kenan kuka gama ji. To idan kuna biye da mu a shirinmu na ɗazu mai martaba tsohon sarkin Gwandu Alhaji Mustapha Jakolo ya maida martani ga masu caccakar mukamin da shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa a kwanan nan. To na kuma tambaye shi shin me yasa ne hakan ke faruwa?
To kowa dai ya samu rana ya shiga garin shi. Kuma ni dai abinda kawai na sani idan za a bar mutum ya aikin shi don Allah a bar shi aikin shi. Wanda suka zo suka yi nasu an gari suka yi. Obasanjo bai son bari ba shi ya sa aka mara lafiya Yar'Adua ya kawo wanda bai sa abin da yake ba Jonathan ya sa su don ya yi sata. To saboda haka duk wannan da aka yi su suka mana ita in ana bin gaskiya. Ki duk za ka biya kashe mutane da aka yi da Odi. Amma shi Jonathan da ya zo ai mutanen su kai su je court aka bar billions na Odi amma ba a ba in zaki biyan ba. Saboda haka muna ganin rashin gaskiya iri-iri amma muna shiru muna kyalewa. Mutanen su kullum sai ce za su kashe mu in ba goyi ba Jonathan ba za a raba kasa. Mutumin da ya zo kuma wani su bai cuce su ba su da kansu sun sani ka ba da Allah. Wannan abin da ya da Allah ya ishe ni ya yi magaji kullum dai abu ɗaya. Wani tada hankali a ƙasa ba mu ci gaba wannan ba daidai ba ne yin buhari a gina ba daidai ba za a faɗa amma dai da halin yanzu don an ba 'yan north east wurin mutane wallahi ba akwai compensate nasu ba haka da suka yi ba a ba su komai ba bisa ga bala'in da faɗa musu gibi dukiyar su kashewa gwamnatocinsu akan security ai ƙasa ya kamata su biya musu abinda buhari ya kamata ya ware shine ya samu kuɗi masu yawa biya su compensation manna da aka yi musu kamar yadda su ibu shi Jonathan ya Odi ya kaba mutane su ko mancin suna da abin da Niger Delta suna da NDDC suna da 13% derivation offshore da onshore wanda ma ya kama wata kasa ka ɗauka offshore cikin nan wasu 'yan state ne an ba su militants su ana ba su training sannan ga Bisu da Niger Delta a musu a local government su ma ta yi wasu state mu albashi kuɗi amma yadda bai ishe su ba sai zo kuma ɗan abin da ake samu ana kuka da shi mu ma muna da laifi da muka dungumi irin kullum suka muna mu sai mu salu mu raki kamar da president sai suka ce wai za a gyara da mu.
To daga can Yola wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoto akan yawan ma'aikatan ƙananan hukumomi da aka kiyasa kungiyar Boko Haram sun kashe.
Comrade Emmanuel Fashe da ke zama shugaban kungiyar a jihar Adamawa wanda har ila yau shine ma jami'in yada labarai na kungiyar a Najeriya ya ce kawai yanzu fiye da ma'aikata 2,000 ne rikicin Boko Haram ya sanadin mutuwar su baya kuma ga waɗanda suka bace. To amma kuma suna nasu kokarin na ganin sun tallafa waɗanda abun ya shafa.
A gaskiya a jihohi uku din nan su al'amura sun fara da daita yanzu ne zamu iya sani wani babu shi ko kuma wani a kashe shi aka yi ko kuma don saboda wasu guje-guje da aka yi wasu sun hijira har wasu kasashen waje suka tafi duk wannan abun da ya faru mu ma muka fi wahala mun jinjanta juna kamar da na faɗa maka kuma duk wannan abun da zamu iya yi na kungiya mun yi shi da dai gurgudo, amma abun da zaka yi a gidanka ko kuma abun da zaka yi ba abun da zaka fi saka yadawa duniya da cewa yau fa nayi kaza saboda ma'aikatana, zaka ji kunya ma, amma saboda Allah kan mun yi da dai gurgudo.
To sai dai kuma yanda wannan ma yake faruwa, wasu gungun ma'aikatan karanan hukumomi na kokawa tare ma da zargin shugabannin kungiyar da cewa ba su taba ka komai ba, da tuni ma suka fara barazanar tsige su musamman a jihar Adamawa, inda suke kawo taro don nuna fushin su. Comrade Abdulrahman Mutawalle na ma cikin shugabannin ma'aikatan da ke wannan barazanar.
Da dama daga cikin mu daga wannan yanki da na faɗa, mu da muka tsira da rayukan mu, yawancin mu kayayyaki da muka bare a gidajen mu babu. Wayanda muka zabe su a 2011 January 7 precisely har yazo January 2015, akwai sun tashi a matsayin su na shugabanni sun je kananan kuma sun ce muku sannu da abin da ya faru musamman na gefen nan. Dole mu nemi neutral body su zo su handling union nan, su yi conducting mana zaɓe a local government, su yi mana zaɓe a state level, wanda to Allah ya bashi ba matashin kowa. Wannan shi ne abin da ya sa muka tara su
to kowane hali ake ciki musamman ma kanin hukumomin da aka kwato cikin kwanakin nan. Malam Abdullahi Damare na cikin shugabannin kungiyar wanzar da zaman lafiya da suka ziyarci yankunan don sanin halin da ake cikin.
Daga tsira din wasu kananan hukumomi har yanzu babu su makarantu, wuraren shan magani, abin nufi asibitoci da gidajen hakimai da jawruri da sauran makamannin su har yanzu ba sa nan, saboda kuwa ana tsoro ana fargaba kar a zo a afka mutane. Gwamnati ta dauki wararan matakai na kwadaitar da mutane su koma ta wajen ganin cewa an bude wayannan hukumomi ko kuma ofisoshi na gwamnati, domin mazauna na wannan gurin su san cewa lallai fa yanzu kam komai ya koma yadda ake yadda.
Ta baki Malam Abdullahi Damare kenan dake zama jami'in kungiyar wanzar da zaman lafiya ta Interfaith Mediation, Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kaɗan za mu gabatar da rashin ta yi, to amma a shakata da wannan waka ta Kinsoni Ade tukunna. To lokaci yayi da zamu gabatar da darashin tayi.
Darashin tayi akan bar araha. Jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa. Salihu Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin darashin tayi. In fira da muka yi akan man fetur wani babban jami'in kungiyar dilalan man fetur din ya kawo shawara gwamnati ta cire tallafin da take bayarwa. A cewar sa hakan zai kawar da munamunar da ake yi yanzu kuma man fetur ya wadatu a kasar. Domin samun ƙarin fahimta shirin ya gayyato Malam Ahmadu Manu wani masani kan harkokin tattalin arziki kuma mai hada-hadar hannun jarin kamfanin Najeriya a kasuwar sayar da jari. Mun fara fir inda na fara da tambaya kamar haka. A matsayinka na masanin tattalin arziki shin ya kamata a cire tallafin mai yanzu?
Ai yadda inda muka hito din ya riga ya zamanto mutane sun sa tsoro a cikin zuciyarsu cewa wannan tallafi din kamar shine ke sa suna samun mai da sauki ko kuma harkokin kasuwanci suna ci gaba da sauki.
To
amma ainihi koda an cire tallafin mai din nan gaskiya a dan lokaci kadan kafin su ƴan kasuwa su shishire kansu su san cewa ba wani kwabo da zai shigo musu daga gwamnati su shirya da bankuna da masu ba su aron kuɗi su kuma shirya da takamaiman kamfanin da za su rika sawo tataccen mai din zuwa Nigeria. Shi ɗaya ne zai sa mai din ya hau sama kadan.
Ya hau sama kamar yaya? Ya yi tsada ko kuma?
Ba tsada ba sosai, ya dan wuce farashin da gwamnati ke sai da shi a yanzu.
To.
Domin kafin su shirya yadda zai rika zo musu akai-akai za a dan samu rarashi ya zamanto kamar babu shi a kasuwa ne. Wannan kuma yakan faru ne domin sai sun shirya takardu da agreement da shirye-shiryen cewa kai zaka bani a lokaci haka akan haka kuma in farashi ya haka zaka sai dai sun yi wannan irin shirye-shiryen nasu na ƴan kasuwa. To wannan dan lokaci din nan shi zai sa a dan samu ragowar mai din da ke shigowa Nigeria. Sai don rashin shi din ba don wai ya ƙara kuɗi daga can ko kuma kawo shiga mai siye din bane zai sa ya hau sama. Sai dai don dan wannan lokacin da zai zamanto babu shi isasshe a cikin ƙasa to zai dan hau sama. Amma a bada wata biyu zuwa uku za ka ga cewa mai din ya zamanto ga yanan ko ina sai dai farashi ya zama daban-daban. Ko yanzu kuma da gwamnati ke sa hannu din ai farashi daban-daban yake in banda manyan birane din nan na Nigeria su Lagos, Abuja, Kano ma wani lokaci baka samun shi haka nan, Kaduna ma haka nan. Sai da Lagos da Kano ne da Lagos da Abuja ne kawai farashin gwamnati yake koyo shi yana nan. Ko su kuma cikin city din in ka dan fita waje daga cikin city din za ka ga cewa farashi ya hauda kadan.
Malam Ahmadu, in ka duba nan kasuwar duniya farashin mai fa ya fadi kuma tun da ya fadi farashin mai bai fadi ba cikin Najeriya. Me ya jawo, me ya kawo haka nan?
Abin da ya kawo masu anhwana da shi sun yi yawa kuma gwamnati sa hannun da ta yi shi ya sa baluluba din ta yi yawa. In gwamnati ta cire hannunta mai dai fetur ba mai shan shi, diesel ba mai shan shi, duk abin da mota ke aiki da shi ba mai anhwani da shi, ba yadda za ka aje shi shekaru da shekaru ka ce kana boyo har ya hau sama domin yana nan yana shigowa ne. Don haka dole ne ka saida. So dole ne ya zamanta cewa farashin nan ma idan gwamnati ta cire hannunta dole ya wadu kasa. dole ne zai zama kamar yadda yake na sauran duniya.
To me yasa mu ba mu samun irin wannan nan a kasar a Najeriya ba samun irin wannan abu?
Sa hannun gwamnati.
Ku domin ba hannun gwamnati ne a nan ko?
Eh don san ba ruwan gwamnati. Gwamnati ta cire hannunta. Yan kasuwa ke harkar su. Kasuwanci daman na yan kasuwa ne ba na gwamnati bane.
Eh wato an kaje wannan wurin yayi maka tsada sai ka bari ka je wani wurin.
Sai kai wani wuri kai. Nan ma Benin Republic. Ai haka suke. Dan administration yana sai da kaza wannan yana sai da kaza. Sai in ka duba kaga wannan yana sai da ka lura wancan yana sai da sai ka koma wajen wanda ke sai da sauki. Shi kuma mai yin sama ka kai mamakin ka dawo da murishi kaga ya saukar da farashin shi. Don shi ma son yake sai da aje sai so wani don nan riba take ba wai aje shi nan yana kallon shi ba ya sa farashi ya tsaya da farashi din. So haka idan gwamnati ta cire hannunta a Nigeria dole ne farashi zai zama daban. Dole ne waɗanda ke Lagos inda mai din ke zuwa da waɗanda ke Port Harcourt farashin su ya dare namu sauki bisa mu da ke cikin ƙasa muna arewacin Nigeria. Dole ne ko kuma a cikin arewacin Nigeria farashin zai rika canzawa daban. Duk ya kasance ga yadda mutane suka so mai din wannan mako ko wannan zubin da suka so mai din. Idan da sauki a can zai zama da sauki nan. Idan suka koma ya dan Hausa ma za su ƙara muna ya haɗan sama kaɗan. Su ma can haka ture suke. Masu refinery din in sun so crude din ɗanyen mai din suka ga da sauki lokacin da suka so in suka gama sarrafa shi za su saida shi da sauki su ma. Idan suka so shi da tsada in suka sarrafa za su saida da dan tsada. To haka ya kamata kasuwa ta zama.
Eto malam.
Kasuwa gaskiya kenan.
Eto malam Ahmad bari mu koma kan wasu harkoki. Idan kaman idan na fahimce ka. Tsadar kaya gwamnati ce ke haddasa shi idan har da hannun gwamnati ciki.
Haka zance domin idan gwamnati ta bari kowa yayi kasuwanci yadda ya kamata yayi kasuwanci. Dole ne farashin abubuwa ya sake daga nan zuwa can. Kuma wannan zai sa kowa waɗanda ƴan kasuwan da ke wannan sashi na kayan da suke saidawa din dole ne su ma su lura da ai suna da waɗanda ke hada tare da su. Kai ba za ka so a bar naka kai ne koyo shi da tsada. Ko kasuwa haki ordinary kasuwa hakan ga wannan na sai da tumatiri wannan na sai da ko kasuwa da tsada wani lokaci za ka saukar don ka cimma wancan da ke kusa da kai. Don ka san in ka koma kila ribar da baka ci ba yanzu za ka same ta nan gaba. To haka kasuwanci yake. Amma gwamnati ta zo ta sa hannu ta rike sannan su kuma ƴan kwadago koyaushe aka yi magana za a cire wannan hannu jari abin ga din da makudin da ake sawa din sai kaga ƴan kwadago sun tashi suna ta kuwa suna ta da lokacin da Jonathan yace zai cire shi din nan aka shooting din nan aka ruhe Nigeria da tun sannan aka cire wannan abin da yanzu kowa ya huta da wahalar mai din kuma kaya kowa ya san yadda zai rika duka kanshi farashi ya zama ya kusa zama daidai da kowa yake bukata ya zama.
Har yanzu ina kan wannan tambaya tawa wato habakar tattalin arziki baya samuwa idan gwamnati ta yi kane-kane a harkokin kasuwanci
baya samuwa.
Wai me ke haddasa haka?
Gwamnati ba aikinta ba ne kasuwanci.
To
gwamnati aikinta ta sharaɗa hanyoyin da za a yi kasuwancin nan.
Kamar su wani irin hanyoyi kenan?
Kamar ta ce wannan tsari ga yadda zai.
Malam Ahmadu nagode da zarafin da ka bani da muka soma wannan tattaunawa. Jama'a za mu dakata a nan sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam Ahmadu Manu da Chubahiro Dieudonne wanda ya shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya.
Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana.
A
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashi Hausa na muryar Amurka mai magana Aminu mai shayi na garin Garbace da kamar kuma ta Bali Jatara ba tare da Najeriya. Dangane da nadan da Buhari yake yi ko kuma yayi wannan a kwana-kwanan nan na manyan kusoshin gwamnatinsa, har wasu kuma suke cece kuce, hakika wannan cece kuce bai dace ba. Kamin cewa ana duba ayyukan da mutum yayi na taimakawa ƙasa, kuma ana neman masu kishin ƙasa domin a haɗa kan ƙasar Najeriya ta zama ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Sahabi mai cajin waya gajar ga ƙaramin hukumar Kurfa a jihar Katsina. Muryar Amerika, ku bani dama in miƙa yabo da jinjina da ban girma ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da gwamnan Katsina Aminu Bello Masari. Alhamdulillahi, gabadai aikin ku yana yin kyau, don haka ku yi ƙoƙarin ƙara jajircewa. Allah ya taimake ku, Allah ya yi muku jagoranci. Wannan aiki mu mun fara ganin alamun canjin nan, gaskiya canjin in Allah da mun gaba mu yi zaben tumin da raba.
Assalamu alaikum gidan rediyo Muryar Amurka. Suna na Gamba Barau Fatasun da tsohuwar kasuwar a garin Fatasun. A yau ina so in yi amfani da wannan dama na yi godiya ga wannan kamfani na Sema wadda suka tsaya tsayin da suka jajirce suke mana gyaran gadar mu ta garin Fatasun. Da fata Allah ya saka da alheri waɗanda suka ba da gudunmawarsu da shawarwarinsu da miƙa kokenmu ga sama. Allah ya saka da alheri, Allah ya isa wannan lada ga kowa.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna daga makarantar Sultan Attahir Bajoga. To alhamdulillah, BOA ina kira ga ƴan uwa na ƴan ƙasashen Afirka, musamman ma matasa masu ƙetarawa zuwa ƙasashen Turai, da cewa ya kamata su ɗauki darasi saboda haɗarurrukan da suke wakana da ƴan gudun hijira wanda yake sanadiyar salwantar rayukansu.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Sojojin Najeriya sun jaddada kudurinsu na aiki da cikawa game da umarnin shugaba Muhammadu Buhari game da murƙushe 'yan Boko Haram a cikin watanni uku masu zuwa. A yanzu haka dai rundunar sojan ƙasa ta bankaɗo babbar cibiyar haɗa bama-baman 'yan Boko Haram tare da kama shugabanninsu guda biyu. Kamar yadda kakakin sojan ƙasar Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya faɗa, ya ce an farmaki wannan hari sannan kuma aka kwace wata mota da take ɗauke da sinadaran haɗa bam da suka haɗa da taki da kuma tukwanen gas. Jiya Lahadi, jami'an kiwon lafiya a kasar Saliyo suka tabbatar cewa an samu hasarar rai sakamakon kwayar cutar Ebola mako ɗaya bayan an sallami mai fama da cutar da aka sallama wadda aka ce ta rabu da cutar. Babban jami'in kiwon lafiya na kasar da ke Afirka ta yamma mai suna Ibrahim Kabo shine ya bayyana haka.
To a gaishe ka masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.